Hausa na murya Amurka ke magana daga nan Birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Hadiza Kari ce tare da Madina mai shanu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Alhamis 28 ga watan Mayu. Kafin ku ji abinda muke tafa da su, Madina ba makanan labarai.
To Hadiza, adadin waɗanda suka mutu a Amurka sanadiyar cutar corona ya zarce 1,000. Birnin Washington DC zai dage dokokin zama a gida da aka kafa domin taƙaita yaduwar cutar coronavirus a ranar Juma'a mai zuwa. Sa'annan sakataren janar na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce fararen hula da ke zaune a yankunan da ke yawan samun rikice-rikice na ƙara fuskantar barazana saboda cutar coronavirus.
Tukanin labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za ku ji cewa duk da gargaɗi daga hukumar lafiya ta duniya, hukumar kula da ingancin abinci da magunguna ta ƙasa, wato NAFDAC, ta jaddada cewa Najeriya za ta ci gaba da yin amfani da maganin nan, wato hydroxychloroquine, don warkar da cutar coronavirus. Haka kuma ƙungiyar ƙwadago ta Najeriya, reshen jihar Kano, ta baiwa gwamnatin jihar wa'adin makonni biyu ta dawo da ma'aikatan jihar kuɗaɗen da ta yanke musu albashinsu na wannan wata. Za kuma mu neƙa jamhuriyar Nijar, inda mutane uku suka rasa rayukansu a garin Maraɗi sanadiyar wata gobara. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna tafa da shirin domin iyali.
Sauraro barkanku da asuba ga cikakkun labaran duniya. Adadin waɗanda suka mutu a Amurka sanadiyar cutar corona ya zarce 1,000 zuwa jiya Laraba. Wannan adadin ya wuce adadin mace-macen da aka samu a kowace ƙasa sanadiyar wannan annobar nesa ba kusa ba, inda ya yi matuƙar ɗara na ƙasar Burtaniya wadda ke da adadin 37,000, wanda shi ne na biyu a yawa a duniya a cewar Jami'ar John Hopkins. Haka zalika, daga cikin adadin masu fama da cutar miliyan 5.6 a duniya, miliyan 1.6 a Amurka suke. Shugaban kasar Donald Trump dai na kare kansa daga masu sukarsa waɗanda ke alakanta yawan masu kamuwa da cutar da kuma masu mutuwa kan abinda suka kira rashin mayar da hankali kan cutar yadda ya kamata shugaban ya yi. Shi dai Trump ya ce da bai ɗau irin matakan da ya ɗauka ba da adadin ya fi haka. To har yanzu dai a Amurkar, shugaba Donald Trump yana barazanar takaita ko kuma daƙile kafafen sada zumunta bayan da kafar Twitter ta makala ma sakonnin da ya wallafa alamar gargaɗin buƙatar binciken sahihancin su. Ana kyautata zaton shugaban zai sanya hannu a yau kan wata doka wacce ke da alaƙa da shafukan sada zumunta, a cewar ofishin yaɗa labarin fadarsa wanda bai ƙara bayar da wasu bayanai ba. A shekaran jiya Talata ne shugaban ya samu alamar gargaɗin buƙatar binciken sahihancin wasu sakonninsa da ya wallafa a Twitter kan kaɗa ƙuri'u ta amfani da akwatin gidan waya, abinda ba a taɓa yi ba. Lamarin da ya janyo Trump ya zargi Twitter da daƙile 'yancin faɗin albarkacin baki da kuma tsoma baki cikin siyasar wannan shekarar. Magajiyar garin birnin Washington DC Muriel Bowser ta bayyana cewa birnin zai ɗage dokokin zama a gida da aka kafa domin taƙaita yaduwar cutar coronavirus a ranar Juma'a mai zuwa. Duk da dai ta ce hakan ne mataki na farko a cikin shirye-shiryen da ake yi na dawo da hada-hadar yau da kullun kamar yadda aka saba. A cikin wata ganawa da ta yi da manema labarai, Bowser ta ce ta yanke wannan hukuncin ne bisa yadda yawan masu kamuwa da cutar ya ragu a birnin cikin kwanaki 14 da suka wuce, da kuma masu kwanciya a asibiti da kuma wasu dalilai na daban. Ta ƙara da yin gargaɗi inda ta ce, gaskiya ɗaya nake son mutane su daɗa tunawa, cutar na nan a birninmu da kuma ƙasarmu gaba ɗaya.
Madina za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu shiga fagen rahotannin mu. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, hukumar kula da ingancin abinci da magunguna ta ƙasa, wato NAFDAC, ta jaddada cewa Najeriya za ta ci gaba da yin amfani da maganin nan hydroxychloroquine don warkar da cutar coronavirus duk da gargadi na dakatar da yin amfani da maganin na gajeren lokaci domin yin nazari akai da hukumar lafiya ta duniya ta yi a ranar Litinin. Daga Abuja ga wakiliyarmu Halima Abdulrauf dauke da rahoton.
Ranar Talata ne babban daraktar hukumar kula da ingancin abinci da magunguna ta Najeriya wato NAFDA Mujisola Adeyeye ta bayyana cewa kasar za ta ci gaba da jarraba maganin hydroxychloroquine saboda akwai kwakwar bincike da suka yi nuni da cewa maganin na warkar da masu dauke da cutar coronavirus musamman a lokacin da cutar ba ta yi tsanani ba.
Very likely chloroquine and hydroxychloroquine work at the initial stage and to the mild, you know, also partly mild stage.
Ta kara da cewa bayanai da hukumar lafiya ta duniya ke amfani da su kan masu dauke da cutar coronavirus da suka yi amfani da maganin hydroxychloroquine ya sha bamban da na kasar, kuma akwai yiwuwar nan da watanni uku za a samu maganin cutar coronavirus duba da yadda likitoci, masana kiwon lafiya, masu bincike, masu maganin gargajiya suka kara kaimi wajen aikin neman magani.
There is data to prove that chloroquine worked for many patients that have COVID-19.
Bukatun tabi jagorar kwamitin kota kwana na gwamnatin tarayyar Najeriya Dr. Sani Aliyu ya ce a duk lokacin da aka samu bullar wata cuta ana gudanar da gwaji akan duk maganin da aka samar wato early science a turance domin tabbatar da cewa ba zai yi illa ga mutane ba idan suka yi amfani da shi.
Yanda ake nazari dama idan aka fara nazari ana duba aka tabbatar cewa maganin da ake nazarin sa baya kawo illa, to wani lokacin a irin wannan ana samun abin da muke kira early signs, wato alamun cewa mai yiwuwa wannan maganin yana da hadari ga wanda ake ba su. Ba abin mamaki bane da suka tsaya da amfani da wannan maganin na dan lokaci, amma suspended suka yi ba wai sun tsaya da shi ba gaba daya. Kuma kamata mutane suna shan magani haka nan ba babu shawara daga wurin likitoci. Wayansu magungunan suna da lahani matuka hadda magungunan da muka saba amfani da su.
Duk kokarin ji ta bakin ofishin hukumar lafiya ta duniya a babban birnin tarayya Abuja ya ci tura. Halima Abdulrauf, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Halima Abdulrauf, ana tare ne da sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga Madina ta dawo da ci gaban labaran duniya.
Sakatare janar na Majalisar Dinkin Duniya ya ce fararen hulan da ke zaune a yankunan da ke yawan samun rikici-rikici na ƙara fuskantar barazana saboda cutar coronavirus. A yayin wani taro ta kafar yanar gizo kan yadda za a kare fararen hula a yankunan da aka fiye rikici-rikici, Antonio Guterres ya ce fararen hula waɗanda ke fuskantar rikici-rikici na ganin wata sabuwar barazana mai suna COVID-19. Ya ce wannan annobar na ƙara janyo wa ɓangarorin duniya da ke da illoli ƙarin matsaloli. Fiye da mutum miliyan 5.6 a duk faɗin duniya sun kamu da cutar, yayin da masu mutuwa ya haura 350,000. Yayin da masu zuba jari ke ci gaba da fatan alheri kan farfadowar tattalin arzikin Amurka, kasuwar hannayen jarin Amurka ya fuskanci tashin gorin zabi a ranar Laraba. Kasuwar Dow Jones ta tashi da maki 533 ko kuma da kashi 2. Hakan yasa Dow Jones ta rufe da maki 25,000. Wannan ne karo na farko tun lokacin da coronavirus ta fara gigi ta kasuwannin a watan Maris da aka samu hakan. Kasuwar S&P 500 da kuma Nasdaq indexes dukkaninsu sun tashi da kashi 1. Waɗannan nasarorin da aka samu ya biyo bayan nikewa da hannayen jarin bankuna suka yi, wani mataki mai nuna yadda masu zuba jari suke da ƙwarin gwiwa kan farfadowar tattalin arzikin ƙasar. Amma kamfanoni da ke samun ci gaba idan mutane suna zaune a gida kamar Zoom da Amazon sun faɗi. 'Yan majalisun dokokin Amurka sun yi muhawara kan wani ƙuduri na leƙen asiri a jiya Laraba, inda har ƙudurin ya fuskanci barazanar daƙile shi da ikon shugaban ƙasa. Kudirin dokar wacce ta samu tsallake majalisar dattawan Amurka mai rinjayen ƴan Republican a cikin farkon wannan watan da ƙuri'a 80-16 ya fuskanci sabbin matsaloli a lokacin da majalisar dokoki mai rinjayen ƴan Democrats ta ƙara masa wasu sauye-sauye. Waɗannan sauye-sauyen sun saka hukumar kula da harkokin tsaro a Amurka ta janye goyon bayanta kan ƙudurin, inda ta yi gargaɗin cewa shugaban Amurka zai ki amincewa da shi. A cikin wata sanarwa, mataimakin Attorney General Stephen Boyd ya ce duba da yadda waɗannan sauye-sauye ke da illa kan ikon hukumar na gano masu laƙin asiri da 'yan ta'adda, dole sai hukumar ta ki amincewa da ƙudurin. Idan ya samu wucewa a ƙarshe, Attorney General zai bai wa shugaba Trump shawarar ya hau kujerar naƙi game da ƙudurin.
A gaida Madina da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyar Ƙwadago ta Najeriya na reshen jihar Kano ta baiwa gwamnatin jihar wa'adin makonni biyu ta dawo da ma'aikatan jihar kuɗaɗen da ta yanke musu a albashinsu na wannan wata da ke ƙarewa, ko kuma ta tsunduma yajin aiki na gargaɗi. Daga Kano ga rahoton Mahmud Kwari.
Baya ga haka, kungiyar Ƙwadagon ta jihar Kano ta buƙaci gwamnati ta gaggauta gyara albashin ma'aikatan lafiya na ƙananan hukumomi da malaman makarantun firamare, kana da lauyoyi da ke aiki a ma'aikatar shari'a ta jihar, domin ya yi daidai da ƙunshin yarjejeniyar aiwatar da sabon tsarin mafi ƙarancin albashi na naira 30,000 da ɓangarorin biyu suka rattaɓawa hannu. A yin taron gaggawa da ƙungiyar ta NLC da sauran ƙungiyoyin Ƙwadago suka yi a nan Kano, ƙungiyar ta ce matakin na gwamnati ya ci karo da tanade-tanaden dokokin Ƙwadago na Najeriya da kuma na ƙasa da ƙasa. Kwamarar Kabiru a domin jibir da ke zaman shugaban ƙungiyar ta NLC a Kano, wanda ya jagoranci taron, ya yi ƙarin haske.
Dokoki sun ce ko da gwamnati ko wani wanda ya ɗauki aiki kamfanoni masu zaman kansu zai taɓa albashin ma'aikaci wanda yarjejeniya ce tsakanin wanda ya ɗau aiki da wanda aka ɗauka aiki, to ya kamata ya sanar da shi wannan ma'aikaci ko kai tsaye ko kuma ta hannunin jagororin ƙungiyarsa. Saboda haka mun yi watsi da wannan yanka, kuma mun yi kira ga gwamnatin jihar Kano da ta dawo da ma'aikata wannan kuɗaɗe da ta yanka, sannan kuma ta dakatar da wannan yanka, ta ci gaba da biyan albashin ma'aikata na 30,000 kamar yadda aka saba.
Dangane da haka ne kungiyar ta ce babu shakka za ta tsunduma yajin aiki na gargaɗi.
Mun ba wa gwamnati wa'adin kwana 14 ranakun aiki kamar yadda dokar Ƙwadago ta tanada. Idan kuma bata biya mana su ba, ko bamu samu yarjejeniya ba, to daga ranar Litinin 15 ga watan Yuni 2020 karfe 12 na dare, ma'aikata da suke karkashin waɗannan ƙungiyoyi na Ƙwadago na jihar Kano Kafatani za su tsunduma yajin aiki na gargaɗi na kwana 7.
Sai dai kwamishinan kuɗi na jihar Kano Alhaji Shehu na Allah, wadda ma'aikatarsa ce ke kula da harkokin kuɗaɗe da albashi na jihar, na cewa
wannan gwamnati tana kishin al'umma kuma tana kishin ma'aikata. Abinda ake samu yayi kasa, gwamnati ta ga cewar da ta bar al'umma su yi sallah, azumi ya zo ya kare, lokutan sallah su zo, sai ta ga cewar bari ce aiki da abinda take ganin kuɗin zai iya ɗauka. Kuma na imanin cewar kungiyar Ƙwadago da ma'aikata a jihar Kano masu sankaye ne, masu sanin ya kamata ne, masu tabbatar da cewar gwamnati tana iyaka iyawata ganin cewa ta tsare haƙƙinsa da mutuncinsa, musamman abu ne a sarari na duk duniya, ba na ƙasar Najeriya kaɗai ko ba na jihar Kano ba. Yanayin kuɗi su kasu suka asasa haka, kuma na tabbatar da cewar ba za a kai ga gabar da za a yi yakin banukwari na tsakanin ƙungiyar Ƙwadago da gwamnati ba.
Gabanin wannan wa'adi na 'yan Ƙwadago, akwai zargin cewa magabatan ƙungiyar ta NLC da gwamnati bakin su guda.
Ni a matsayina na shugaban ƙungiyar Ƙwadago da nake jagoranta wannan al'amari, ina kalubalantar duk wani jami'i da ya kawo wata takarda ko wani sakamako na taro da aka yi wanda ya samu yarjejeniyar kungiyoyin Ƙwadago na jihar Kano akan a yanki kudaden ma'aikatan jihar Kano.
Shugaban kungiyar Ƙwadago ta jihar Kano kenan, Kwamarar Kabiru a domin jibir, Mahmud Ibrahim Kuri, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To madalla a gaida Mahmud Kuri, yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Niger, inda mutane uku suka rasa rayukansu a garin Maradi
sanadiyar wata gobara da ake kyautata zaton cewa baskin wutar lantarki ce ta haddasa ta. Ga Haruna Mamman Bako daga birnin Kwanni da rahoton.
Wani da ya kai dauki a lokacin da gobarar ta tashi ya yi mana karin bayani game da abin da ya gane wa idanunsa ya faru.
Mun da ji ana kukuma wuta, muka rugo mu za wuri mu kawo dauki, mu kawo taimako. Daga ciki dai tunda Allah ya ba mu iko shiga cikin kakan wutar da ta kama. Kenan ba mu da labarin, cikin labarin da waje yake gare mu dai. Na ruwa ta kuma sai da su su kira safarin. Kakan da kuma sira kuma sai Allah ya kawo safarin suka tau. Su suka shiga ciki suka kashe wuta daga cikin ban da shiga. Wallahi Allah ya dan ba mu da labarin ga abin da sai da waya.
Yan kwana-kwana na garin Maradi sun kai agaji a lokacin da aka ce ar ga wuta nan a daidai lokacin da abin yawa kana gwamnan jihar Maradi Malam Zakari Umaru da shugaban majalisar da'ira da ta jiha Maradi da sauran mukarrabansu sun kaiwa waɗanda abin ya rutsa da su ɗauki. Waɗansu daga cikin waɗanda suka kukuta daga wannan itti'ila'in sun yi muna ƙarin bayani.
Ni dai na kwanci sai na ga wuta tana ci. Sai na jito da gudu. Allah ya ba ni sa'ani na hita. Sauran ƴan uwana ba su ta ba. Allah ya musu cikawa. Kawai mutum uku ne ko hudu. Uwashan gudu ne in hita in tsira da rayuwata. A abin haɗe ba wutar ce ta taɓa ni. Zahin wutan ne ya taɓa ni. A da ra'ayi ba a zancen. Tunda an hita da rai ai ko ni yayi. Wallahi ni dai ina kwance ne naga kai wuta na ci na rugo da gudu na hita. Ban san abin da ya haddasa ta ba.
Wallahi ina kwana ni dai ban san ba abin da ya kwana ba cikin kwana ji ana cewa gobara. Na zaburu ko na yato ta kawo daki na uku na ji zafi sun ɗibi ruwa ga sahani na zuwa mashiki na na ƙara cika sahani na hita da guduwar shi baya ga shi labarin da wani labari wanda suka yi ciwo mutum biyu ne wanda suka muska rasa mutum uku a tabi na maji guda a taɓa shi shi na farko ita ba ta kadara ake mutum da dai an samu rai rai da laya shi ne ake wata ta kadara inda rai laya wata ran sai Allah ya limka maka nankin bilankin rai laya kawai ake wata amma dan asara an yi asara ba kaɗan ba daki goma sha biyu. Mun ga ira daki sha biyu ne dafa. Tun da hasken ko muka yi saki ta a Alje. Waye duk sun tutuye. Da kashimira da kingin kayayyaki duk sun tutuye. Gaskiya yan guwa ma sun mara ka dauki su kama yan safiyar su zo. Da yan safiyar suka zo mota guna wata sai suka kai suka karo mota ta biyu.
Mutane dai biyu ne daga cikin waɗanda suka ji mummunan rauni kuma ke cikin matsanancin hali bayan wannan gobara ta rutsa da su suke samun kulawa ta musamman. Asibitin Maradi yanzu haka. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Haruna Mamman Bako. Kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya saurara mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka hoiba
Masu saurara assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali yana bibiya kan yadda annobar coronavirus ta shafi iyali da kuma matakan da za a iya dauka na kariya. A yau bako da muka gayyata a shirin Dr. Mairo Mandara kwararren likitan mata ta yi bayani kan yadda wannan annoba ta sauya yadda aka saba ziyara da kuma zumunci tsakanin iyali da dangi.
Gaskiya a wannan zamanin da muka samu kanmu ba wai an ce za mu daina ziyara har abada ba ne, a'a ta dan wani lokaci ne wannan abin da ake ciki dai sai nan da wata uku nan da wata shida nan gaba ake so kowannen mu ya killa kanshi, killa cewa ba wai lalle ki zauna a cikin kuri gidan ki ko kuma ka zauna a cikin gida ba, a'a duk harkar da mutum zai ya zama na bai shiga cikin mutane ba. Kamar yanzu a ce ga babanka a gari ɗaya kuke, ai ba ka cewa kar ka je ka gaida mahaifinka ko za ka taka da ƙafa kar ka je ka shiga wani a hau a taɓa kafin ka rungume wani kurkusa da shi ko kuma a hau a je shi ka samu ko ta rubu da yawa, a'a ka je ka da ƙafa ka tashi ka je gidan mahaifinka. Mahaifinka na can gefen yana cikin daki kana daga waje kuma ina kwana ina gafiya ainihin lafiya lafiya don kun sa hanzara bakan kale ku kamar kafan goma kamar babban mutum ne shi kafa yana tafiya ba kai kamar kafan goma yana daga san kafin ku sa anan bakwai ina kwana bakwai ina gajiya lafiya lafiya rako asai albarka asai albarka ka tashi ka tafi to kin ga irin wannan tazara ka bada kafa goma ai ba za ka iya yin shi a cikin daki ba ko dukkan shi dakin bai tsawo kafa uku ba aka kuma ke ne zuwa barkan haihuwa in kika je kin je kin shakkofi ɗan mutane kina da lafiya lo kin kama ɗan mutane kin je kin ba shi cuta to ka san ko in ka je ka dauki jariri mahallukin Allah mala'ikan Allah ka sa mishi cuta kai kanka ba za ka ji daɗi ba kuma gobe kiyama Allah zai tambaye so dan haka abin da ake nufi shine abin da ya kama dole sai a yi to wannan fa Allahu a'lam ba ana ba amma abin da bai zama dole ba lalle ba abin da zai kare mutane su taru waje ɗaya ba dindai ba dan haka su kansu kungiyar su sun san su na mutunci babban mufti su ne cikin sharifi bayan sani da manya-manyan malaman Najeriya suka haɗu suka ce kamar yadda aka yi a masallacin annabi da masallacin maka aka rufe ga sallan jami'a aka ce mutane ka a yi sallan masallacai in za ka ku yi sallah a gidajenku kuna iya sallah a gidajenku ku yi jam'in ku a gidajenku amma kar a haɗa kafaɗa da kafaɗa kar a zo kurkusa a ba da fili kamar yadda muka gani ana yi a Ka'aba tsakanin mutum da mutum kuma inda kai sallanka a wajen za ka yi nafilanka domin in ka tashi a wajen ka je wani waje wani kuma ya zo wajen da kai ka tsuguna kai sallah ya yi nafila shi kuma ya damfa hannun shi a inda ka damfa hannunka an yi ba a yi nafi ne to duk waɗannan abubuwan malamai abin da ake bukata yanzu dai a karkara inda wannan rabin awasin za ka yi shi ne ba za ka zama abin da ake cikin da mutane shi ku kusanci rediyo ku ji malaman asibiti suke gaya mana mai malaman addini ne da na musulmi da na kirista suke gaya mana mai malaman kimiyya suke gaya mana mai amfani da shi wannan zama da aka ce ni a gida na rashin aiki ai ba wai har in na masa Allah ba ne kawai aiki a samu abinci amma ayyukan da ba a yi na samun abinci abubuwa ne da dole sai an shirya su an keɓe kamar yanzu a ce kai kana sai da kina sai da kosai to ta yaya za a yi kina sai da kosan ki idan mutum ya zo sayan kosai ya ce malama ina son kosan naira 20 bai zo ya tsuguna a kan ki ba bai ke zauna a bayan ki ba ya tsaya a gefe can in kika gama kosan kika naɗe mishi kika sa mishi abu kika sa mishi a faranti maimakon ki ɗauka a leda kina miƙa mishi ko a hannun ki da hannun shi in kika naɗe mishi sai ki ɗora a kan faranti in kika ɗora a kan faranti sai ki miƙa mishi sai ya ɗauki leda ya ɗauki ƙunshin ƙwannan sai ke ma ya sa miki kuɗin ki a kan faranti sai ki zo sai ki ɗauki kuɗin ki ajiye in kika gama aikin ki wanke hannun ki tas kin tattara kuɗin ki kin kirga su kin gama komi da komi kin ɗaure a cikin ejikarki ko a cikin ƙunshin ledan ki ki samu hannun ki da sabulu ki wanke ki ɗauki da kike kama hanya ki je gida kin ga hannun ki bai shafi nashi ba bai zo hanci shi bai shafi nashi ba ke kanki ne so ko sai kin dan sa hanci ki kina rufe hancin ki lokacin da kike so ya kosan ki
to likita yana yiwuwa shi wannan wanda ya sayi kosan nan a wurin mai kosan nan ya kama wannan cuta daga wannan takarda da ta bashi ko kuma ita ta kama cutar nan daga kudin da ya bata
eh ana iya samu domin shi wannan cutar ana yace yana iya dadewa ma a jikin leda kaman kwana 6 kuma yana iya dadewa a jikin takarda kaman awa 3 to dan haka shi yasa in aka zo kaman yanzu yawanci komi sai ana wanke hannu to kun ga idan ko tana da shi amma idan hannunta mai hannu ne wankakke ne bata kuma sa hannunta a baki ko a hanci ba ba za ka dauka daga cikinka ta bashi ba inda ko tana da shi in baka shafa ai ba a hannunta ce yake ba a hancin ta yake ko bakinta ko idanta sai dai in kazama ce tana so ya kwai tana fata majina to nan fa daya to in ko tana so ya kwai tana fata majina da ba bai kamata ka kai kosanta ba
to likita kin san dai kasashen mu inda ake fama da talauci akwai da dama da suke rayuwa hannu baka hannu kwariya idan ba su fita fa ba za a ci ba to irin waɗannan mutane a wannan lamarin galibi ma yayu dalilai kenan da suke sawa suke shiga nan gida su fita nan gida domin neman abin da za a ci yaya za a yi da irin waɗannan mutane, ya za su kare kansu kuma ya za a yi a kare su?
Gaskiya irin abinda ya kamata yanzu lokaci ne da a tsaya kawo dole mu gaya mu kanmu gaskiya. Yanzu ba lokaci da za ka rinka jin gida-gida kana bara bane ba. In kana so ka kare kanka dare ma ka samu aiki kwada gokayi. Da ka je kana bara kana jin gida ka shiga wannan gida ko magana da wannan ku yi magana da wannan za ka iya ɗaukar ciwo. Dare ka samu kwaskwari. In ka kai samu kwaskwari a waje in za ka yi kwaskwari a biya ka kuɗin kwaskwaranka ka kama hanya ka tafi gidanka. Ka gaba ciki ba ka yi cuɗanya da mutane ba. An gane abin da nake nufi ko?
Haka.
Idan haka shi ya sa gwamnonin arewacin Najeriya gaba ɗaya da wannan cutar ta zo suka hana almajiranci. Yanzu duk inda almajirai suke ana tattara su a sa su a mota a maida su garinsu a maida su jiharsu. Gwamnatocin jihar su nemi iyayensu su ba su iyayensu. Domin in ba haka ba sai almajiran nan da muke da su biliyan wannan abin zai iya kashe su za su mutu kurmin su. Don haka almajiranci aka hana ta a arewacin Najeriya gaba ɗaya duk yaran nan ana ta ɗaukar su ana maida su garinsu. In fa in aka kai su sai an gwada su a gani suna da cutar ko ba su da cutar. Wanda ba su da cutar a ba ma iyayensu, wanda suke da cutar su kuma sai ka ga an wanda suke da cutar su kuma an ajiye su ana ba su magani. Waɗannan abubuwan abu ne ba masu wahala da ba su da ansa mai sauki. Abu ne na jarabta da Ubangiji ya jarabce mu da shi. Lokaci ne na annoba, lokaci ne dole mu samu canji a rayuwarmu, lokaci ne da babu ansa da abubuwan da muke nema da dole kawai sai mun zauna mu yi tunani. Amma alal misali wani babban abu da ya canza mana shi ne magana ɗaura aure da sauransu. In ka je ba zan aje ni aure ba. To amma yanzu abin da yake ake faruwa shi ne sai ka ga miji da an kawo waliyan shi biyu ko uku, mata an kawo waliyan ta biyu ko uku. Sun zauna a masallaci ga ɗaya can ga ɗaya can ga ɗaya can ga ɗaya can ba su kusa da juna. Kowanne ya sa wannan takunkumi a yi huɗu ba a ɗaura aure. Yanzu ɗaura aure ya wuce mutum goma ake ɗaura aure kwata-kwata.
Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau. Kafin mu sallama da bakuwar tamu za mu duba yadda za a iya ci gaba da bukukuwa a wannan yanayi ba tare da shiga hadarin kamuwa ko kuma da yada cutar ba. Kafin nan a madadin bakuwar tamu Dr. Mairo Mandar ƙwararren likitan mata da kuma Chibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta za ku iya sake komawa ku saurari wannan shirin da kuma waɗanda muka gabatar a lokutan baya. A shafinmu na intanet voahausa.com idan aka matsa shirye-shiryenmu da alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne.
To, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a taƙaice.
Adadin waɗanda suka mutu a Amurka sanadiyar cutar corona ya zarce 100,000 zuwa jiya Laraba. Wannan adadin ya wuce adadin mace-macen da aka samu a kowace ƙasa sanadiyar wannan annobar nesa ba kusa ba, inda ya yi matuƙar ɗara na ƙasar Burtaniya wadda ke da adadin 37,000, wanda shi ne na biyu a yawa a duniya a cewar jami'ar John Hopkins. To har yanzu dai a Amurkar shugaba Donald Trump yana barazanar taƙaita ko kuma daƙile kafafen sada zumunta. Bayan da kafar Twitter ta makalama sakonnin da ya wallafa alamar gargadin bukatar binciken sahihancinsu. Magajiyar garin birnin Washington DC Muriel Bowser ta bayyana cewa birnin zai dage dokokin zama a gida da aka kafa domin takaita yaduwar cutar coronavirus a ranar Juma'a mai zuwa. To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe 8 agogon Nigeria, Niger, Kamaru da Chadi, wato 7 kenan agogon Ghana, za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Kafin mu sallama da ku ga sakon ta'aziyya ga iyalan marigayi Iro mamman kuka sheka wanda ya rasu jiya, kuma za a yi jana'izarsa yau Alhamis da karfe 10:11 na safe. Allah ya rahamshe shi. Yanzu a madadin kowa da kowa, musamman ma ita Madina mai shanu da ta kaya ni gabatar da shirin, da Sidi da ya haɗa shirin ya kuma bada umarni, sai kuma injiniyan namu na yau
Ni Hadiza Kyari ke cewa ku huta lafiya. Ma'assala.
Bonjour, au micro